sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niya a kuma ana iya samun mu alfa radio na kuma sun dake kasar Ghana. Su ko masu na'urar computer duk lokacin da suke son kawo su to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata 6 ga watan Maris na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanin labarai.
Kungiyar IS ta fitar da wani sabon faifan bidiyo da ya nuna kwantan baunar da mayakan suka yi har suka kashe wasu sojojin Amurka huda jamhuriyar Niger. Ana zargin Isabel dos Santos, macen da tafi kowace arziki a Afirka kuma tsohuwar shugabar kamfanin mai ta kasar Angola Sanangol da damfarar kamfanin. Kana wani tsohon hadimin shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai ba da hadin kai a gayyatar da aka yi masa ya bayyana gaban kwamitin da ke binciken kasar London da ake zargin Rasha da yi a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 ba.
Kuma da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa rundunar 'yan sanda da na jami'an ba da kariya ga farar hula da ake kira civil defense suna zagaye makarantu a jihohin Borno da Yobe.
His Excellency the President of the Federal Republic of Nigeria directed the General Police and the Commandant General of the NSPDC.
Yace mun zo ne don mu kara wa daliban kwarin gwiwa game da batun tsaron su kan abin da ya faru a makarantar matan nan na garin Dapchi. Yace
ita ko hukumar custom ta Najeriya cewa ta samar da wani sabon hanyar gwanjon motoci ta yadda kowa zai iya samu.
Yanzu haka kamar da na ga muke mutane 76,000 sun samu motoci iri-iri a ta wannan hanya, kuma wayannan mafi yawan wayannan 76,000 mutane ne wanda a turance an ce ordinary people.
Hawa kuma Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirin sa na tsaka mai wuya, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Wani faifan bidiyon farfaganda da kungiyar ta'addanci ta IS ta fitar ya nuna kwantan bauna da aka yi a Niger har aka kashe sojojin Amurka hudu bara. Faifan bidiyon ya nuna lokacin da aka kai wa Amurkawan hari. Sojojin ba su da isassun makamai da za su tunkari dimbin mayakan da ke dauke da bindigogin da ake sabawa a kafada da gurneti. Bisa ga dukkan alamu wani bangaren bidiyon mai tsawon kusan minti 9 an dauke shi ne da kyamarar daukar hoto da ake makalawa a hular kwano da ta daya daga cikin sojojin da aka kashe. Wannan bangaren hoton bidiyon ya nuna waɗansu sojoji guda biyu suna harbi suna gudu gefen wata mota yayin da ake harbin su kusa da ƙauyen Tongo-Tongo. Bidiyon ya kare a inda sojan da ke dauke da kyamarar ya fadi yayin da aka ga mayakan ISIS sun zo sun kewaye shi suka kuma harbe shi. Mayakatar tsaron Amurka ta faɗa jiya Litinin cewa tana sane da wannan faifan bidiyo. Ta ce fitar da faifan bidiyon ya nuna irin rashin imanin makiyan da muke yaki da su. Kwantan baunar da aka yi ranar 4 ga watan Oktoba shekara ta 2017 ya sa ma'aikatar tsaron Amurka gudanar da bincike domin sanin ko sojojin sun samu horaswa da ta kamata da kuma ko suna da makaman gudanar da aiki a ƙasar da ke yammacin Afirka. Ana kyautata zaton za a fitar da sakamakon bincike cikin wannan watan. Wani ayarin motocin kayan agaji na ƙasa da ƙasa ya katsa ayyukansa a gabashin yankin Gouta da ke bayan gari babban birnin Siriya a bayan da dakarun gwamnati suka ci gaba da lugudan wuta ta sama da ƙasa kan wannan tunga ta 'yan tawaye. Arayin da ya kunshi sama da motoci 46 ya fice daga gari mafi girma a yankin na gabashin Gouta wato Doma a jiya Litinin da yamma zuwa Damascus, inda suka fito ba tare da sun sauke dukkan kayan da suke dauke da shi ba sabili da tashin hankali. Wakilin hukumar tsugunar da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya a Siriya, Sajad Malik, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa mun raba abin da muka iya a cikin yanayin ruwan harsasai. Lamarin ya rutsa da farin kaya. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun ce dukkan ma'aikatan jin kai sun fice lami lafiya. wannan ne karan farko da aka tura kayan agaji zuwa cikin yankin dake wajen Damascus tun tsakiyar watan Fabrairu lokacin da Syria tare da goyen bayan Russia ta fara lugudan wuta kan ƴan tawaye da shugaban Syria Bashar al-Assad yake kira ƴan ta'adda. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci a tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30, sai dai har yanzu ba a kiyaye wannan yarjejeniya ba, yayin da Assad da abokan ƙawancensa suke cewa yarjejeniyar ba ta shafi har-haren da suke kaiwa a Gota ba. Jami'ai a Seoul sun ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya karɓi baƙuncin manyan hadiman shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in a wata walimar cin abincin dare jiya Litinin a wani yunkurin diplomasiya da ake gani zai iya share fagen tattaunawa tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa. Tawagar Koriya ta Kudu mai mutane 10 ƙarƙashin jagorancin babban mai ba shugaba Moon shawarwari kan harkokin tsaro Chun Eun-young ta isa Pyongyang ne bayan tafiyar kai tsaye ta jirgin sama daga Seoul, abinda ba kasafai aka saba yi ba. Da aka tambaye ta game da ganawa tsakanin Koriyawan, sai kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin yankin Asia da Pacific Katrina Adams ta bayyana cewa Washington na tuntubar Seoul akai-akai domin magana da yawu ɗaya da Koriya ta Arewa da ta hada da buƙatar ƙara matsa lamba domin raba yankin Koriya da makamai. Adams ta faɗa wata sanarwa cewa ba za mu sake maimaita kurakuren da gwamnatocin da suka gabata suka tafka ba a shirye-shiryenmu na muke tattaunawa da Koriya ta Arewa domin mu jaddada matsayinmu kan buƙatar raba yankin Koriya da makaman nukiliya da ba shi da makawa. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Isabel dos Santos, tsohuwar shugabar kamfanin mai na ƙasar Angola, Sonangol, ta musanta zargin da magajinta ya yi cewa ta gudanar da waɗansu hulɗar kasuwanci da suka shafi kamfanin da ake da alamar tambaya a kai. A cikin sanarwa mai tsawon shafi 13 da ta fitar ranar Lahadi, dos Santos, macen da ta fi kowace mace arziki a Afirka, wadda mujallar harkokin kasuwanci ta Forbes ta yi ƙiyasin cewa kuɗin da take da shi ya kai dala miliyan 2,600, ta musanta abin da ta kira ɓata suna da ake mata. Makon da ya gabata, shugaban kamfanin Sonangol, Carlos Saturnino, ya bayyana cewa wani binciken da aka gudanar a cikin kamfanin ya nuna wata hulɗar kasuwanci ta dala miliyan 38 da wani kamfani da ke Dubai, wadda Santos ta amince da ita jim kaɗan a bayan da aka saukar da ita daga kan kujerar shugabancin kamfanin a watan Nuwamba bayan watanni 16 a matsayin.
Duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar mu faro takun da ziyarar da rundunar 'yan sandan Najeriya da jami'an ba da kariyar tsaro ga farar hula da ake kira civil defense suka yi kaiwa a makarantun sakandare da ke jihar Borno da Yobe domin ba su kariya. Ga Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gamayyan jami'an 'yan sandan Najeriya da jami'an ba da kaya ga fararen hula da ake kira civil defense sun zirci wasu makarantu a jihar Borno da suka yi wa ɗaliban alƙawarin cewa za su ba su kariya na musamman, kuma abin da ya faru na kwashe 'yan matan na makaranta na garin Dapchi ba zai sake faruwa ba cikin ikon Allah. Gamayyan jami'an tsaron da ya yi wadaskar da Inspector General ɗin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris da Commander General ɗin ba da kariya ga fararen hula da ake kira Alhaji Abdullahi Gana, dukkaninsu ne na zagaya ne makarantu don ƙarawa ɗaliban ƙwarin gwiwa kan abin da ya faru a garin Dapchi da kwashe wasu ɗalibai da har yau ba wanda ya samu komarsu. Wanda da farko ma Inspector General ɗin 'yan sandan Najeriya wanda muƙaddashinsa Abilaj Shock ya wakilta ya suma ne da yi wa ɗaliban jawabi kamar haka.
We came in here in a capacity building and security assurance of the students that are here following what happened in Dapchi secondary school in Yobe. The government, His Excellency the President of the Federal Republic of Nigeria, directed the Inspector General of Police and the Commandant General of the NSCDC
yace mun zo ne don mu kara wa daliban kwarin gwiwa game da batun tsaron su kan abin da ya faru a makarantar matan nan na garin Dapchi. Yace kuma mun zo ne bisa umarnin shugaban kasar Najeriya wato Jalal Muhammadu Buhari don tabbatar da cewa mun samu da tsaro a dukkanin waɗannan makarantu. Yace ba za su kyale irin haka ya ci gaba da faruwa ba, a ce za su zuwa kwashe waɗannan dalibai haka kawai, kuma dole ne su tabbatar cewa su ba waɗannan dalibai tsaro a dukkanin makarantun da ke shiya arewa maso gabacin kasar. Shi ma dai kuma na jana na rundunar bara tsaro ga fararen hula wato Alhaji Abdullahi Gana ya karin hasi game da ziyarar tasu kamar haka.
Jihar Borno, jihar Yobe, jihar Adamawa, jihar Gombe, duka tun an ce North East dukkan zuwa ba tsaro, kuma mun ga mazauna mun samu mafisansu mun samu duk wanda makantu na zaune. Kagan DIG Habila ya zo domin shi IG na wani aiki wani wuri wuri ya to DIG din shi, DIG din ya zo mun zo na shi jiya mai mutum har cikin dare ya za mu yi zan ba da hada sunayen mutanen zamu to wannan makantun duka za ka same su in su da face na nan in san da suna dukan su za ku
to kai wani tabbaci za ku bayar wa waɗannan dalibai cewa haka ba zai sake aukuwa ba musamman ma irin waɗannan makarantu da mata ganin cewa su ne yawanci aka kai ma irin waɗannan hari.
To me kai ga a ce IG da kansa ya zo sunan DIG nan, me kai ga a ce CG su da kansa kansa ya taso daga Abuja ya zo nan, mun zo da yaran nan mun ce musu wannan abin da ya faru a Chibok da Dapchi ba zai sake faruwa ba insha Allah. Kaga yanzu nan akwai abubuwan da muka ce za mu sa a wayannan sukusu da makantun, amma ba abin zan fito fili bane faɗa, akwai abin da za mu yi mu tabbatar cewa abin da yake su faru daga baya ba su ƙara faruwa kuma.
To ko me waɗannan ɗalibai ke cewa ne game da wannan ziyarar jami'an tsaron?
Me su nan su ke?
Ya kuna samun karatu?
Eh muna samu.
To ya kuke ji da zuwan waɗannan jami'an tsaro da suka ce za su ba ku kariya, ya kuke ji?
Sai godiya alhamdulillah.
Kun ji daɗin zuwan su?
Eh mun ji daɗin zuwan su.
To ga shi nan me su nan kike?
Zuwaira Abubakar.
Class nawa kike?
SS2H.
To ya kuke ji game da zuwan wannan jami'an?
Ah wallahi mun ji daɗi da zuwan su. Mun ya farin ciki da zuwan su.
Za ku ci gaba da karatu ko?
Insha Allah.
Ba za ku yi ƙwarin, ba za ku kashe gwiwan ku ba game da abin da ya faru.
Ba za mu taɓa ba. Allah da muna
nan. Wannan mataki yana zuwa ne a dai lokacin da ake sa ran ziyarar shugaban kasa zuwa jihohin da wannan ibtila'i ya shafa, musamman ma jihar Yobe, inda daga baya-bayan nan aka kwashe waɗannan ɗalibai 110 wanda har rana mai kamar ta yau babu su babu duriyarsu. Haruna Dauda Bihu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a can Abuja kuwa Madina Dauda ce ta yi muna hira da kakakin hukumar kwastam na ƙasa na Najeriya Joseph Atta, inda ke wa Madina Dauda bayani na sabon tsarin gwanjon motoci na cewa kowane ɗan ƙasa na iya samu muddin da ya cika sharuɗa. Ga bayanin da yake Madina cikin wannan hirar tasu.
Sai aka kikiro wata platform, wata link wanda yanzu zan fade ta a turance app1.trade.gov.ng/e-auction. To wannan link kafin ma ki shiga sai kin zama mai biyan haraji, kuma kina da abinda ma'aikatan Federal Inland Revenue Service suke ba mutane, wato TIN, Tax Identification Number. To da wannan TIN za ki shiga wannan link. In kin shiga akwai tambayoyi da zaki cicika a wajen, zaki zabi bank da kike so wanda zaki je ki biya dubu ɗaya wanda zai baki izini ki shiga ba. Zaki gan hotunan abu motoci iri-iri, ki zabi wanda kike so. Ga kudi dai wanda aka gaya miki, misali a ce wannan mota Honda ce mai kalar ja, ga chassis number nata, ga inda take, tana Sokoto ko tana Kebbi ko tana Ibadan, duk dai wasu information da zai taya ke ki doke shawara ko kina so ko baki so. In kina so sai ki bidin. In an ce kudin 300,000 misali, to ba za ki bidin kasa da 300,000 ba kenan. Kawai sai ke kina bidin, wani ma yana bidin a wani gari. Karshen awayi 48 sister din ta kanta kawai za ta mutu.
Za
ta kashe kanta. Kawai kuma result na wanda ya yi bidin mafi yawa kawai zai nuna, wanda ya ce zai fito. Kawai ki dauke wannan ki je bank, ki je ki biya kudin ki, kawai sai ki tashi ki je dama kirge kin san inda motan yake. Ki je wajen ki dauke motan ki ki gida. To kin ga ta wannan hanya ba idon sani, ba sai kin san wani custom officer ba, ba ruwan ki da wani custom officer a gidanki ke zaki iya yin wannan abu, kuma ki je bank ki biya kudin ki, kuma ki je ki dauke motan ki ki dai. Yanzu haka kamar da na ga miki mutane 76 sun samu motoci iri-iri a ta wannan hanya. Kuma wayannan abin da yake bamu madadi shine yawan mafi yawan wayannan 76 mutane ne wanda a turance an ce ordinary people. Misali ba manya-manya mutane bane, ba ministoci bane, ba gauna bane, ba senatoci bane.
A cikin shirinmu na ƙarfe 8 idan muna da lokaci za ku ji ci gaban wannan tattaunawar. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce ƙarfe 12 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da kowa na sabon shiri na Saka mai wuya. Wanda yake da wannan murya da zamu samu ku yanzu a makon jiya aka kashe shi kwanaki kadan bayan ya gama zancin mutuwa akan wannan shiri namu.
Ni addini na bata yarda in kisa ba, bata yarda in zubda jini dan adam ba. Mu ji tsoron Allah, mu daina kisa, mu daina zubda jini, mu ji tsoron Allah, mu san cewa rana daya zamu bar duniyar nan mu fuskanci shari'ar Allah.
Kamata ya yi a yau mu kawo muku ci gaban muhawarar da Buba Galadima yake da Alhaji Isa Tafi da Mafindi a kan rikicin cikin gida na jam'iyyar APC da ke mulkin Najeriya. Ya Allah da zamu dawo mu ci gaba da wannan muhawara a mako mai zuwa. Amma a yau kam muna so mu tuna shi wannan hamshakin dan siyasa na jihar Adamawa ne wanda muka saurare shi akan wannan shirin na Tsaka mai wuya kamar makonni uku da suka wuce, kuma yanzu aka zo aka kashe shi a makon jiya. Watakila idan ka saurari shirin Tsaka mai wuyan nan da muka yi kwanakin baya akan rikicin manoma da makiyaya, za ku tuna cewa kaji muryar Sam Zadok, tsohon kwamishina basarakin gargajiya na kabilar Bacama, rikakken dan siyasar jihar Adamawa, kana kuma sakataren watsa labaran jam'iyyar PDP a wannan jiha, wanda suka yi shirin na Tsaka mai wuya da Alhaji Mafindu Umaru Dambura. To mun kammala saka shirin nasu ne na ƙarshe ran 13 ga watan Fabrairu nan da muka baro. Shi kuma aka kashe shi ranar Litinin da ta gabata 26 ga watan Fabrairu din a cikin wani kwantan baunan da aka ce wasu mahawara sun yi musu shi da wasu mutane. Wakilinmu na can Yola Ibrahim Abdulaziz wanda daman shine ya shirya mana ita waccan muhawarar da ta hada da shi marigayi din a can Yola, ya hada mana wannan rahoto a yanzu kan kisan da aka yi mashi da abin da ya faru da kuma martanin wasu kan wannan kisan da aka yi wa shi Sam Zadok.
To sarakuna su tabbatar da akwai zaman lafiya tsakanin mu da yan uwan mu, musamman zaman lafiyar nan da ake ce su tabbatar tsakanin Fulani da waɗanda suke zama da su. Su shugabanni sarakai su yi kokari su tabbatar da zaman lafiya yadda ya kamata a tsakanin al'ummar mu domin mu samu zama mai kyau a tsakanin mu.
Marigayi Sam Zadok kenan a cikin shirin Tsaka mai wuya lokacin suka tafka muhara da shugaban kungiyar Miyetti Allah na jihar Arewa-maso Gabas Alhaji Mafindi Umaru Dambura game da tashi-tashi hankulan da ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma. Shi dai marigayin ya gamu da ajalin sa ne yayin dauki da suka kai shi da wasu shugabannin al'umma Bacama. Mr. Ibrahim Falturaki na kuwa cikin shugabannin kungiyar matasan al'umma Bacama ya koma bayyana yadda aka yi lamarin ya faru.
Sun fita daga nan da su nufi gwalan gurin, an ce musu an jiwa wa su ciwo sun nufi hanyar gurin. Hanyar da aka sa gwajin marar bambarin nan to ta je suka gwada a kan su kurin ba su sani ba.
Shi kadai suka kashe kenan?
A'a ba shi kadai ba, su uku ne a mota don an ce musu an jiwa wa su ciwo gurin, suka dauki mota za su je barin su gani. A barar bambarin nan sai mutanen sun fito ta gwajin kiri sai suka afka musu kurin.
To wai ko yaya Mafindi Umaru Dambura ke ji kasancewar ba dade ba suka tattauna kan yadda za a samu fahimtar juna a tsakani?
Muna alherin abin da ya faru da shi abokin magana na a wannan shiri na Saka mai wuya wadda shi ne Sam Zadok ya riman kasan Bacama. Mutuwa guda ɗaya ne amma sanadin mutuwa yana zuwa ta kowane hanya. Muna faman mu gaya za a yi mu kawo zaman lafiya, kuma zaman lafiya mai dorewa kamar yadda muka yi daɗi da shi a cikin wannan shiri na Saka mai wuya. Sai ba mu sani ba ma ashe subhanahu wata'ala ya sa ta wannan rikicin za a ɗauki ran shi. Mun yi mamaki kuma ta inda muka je ya rasa ran shi a matsayin shi na shugaba, a matsayin shi na mai neman ta haɗa kai da mu don a kawo zaman lafiya mai ɗorewa. Don haka abin da ya faru muna ma al'umman Bacama gaba ɗaya jaje sannan muna ma masarautar bashi majaje, sannan muna ma kasan Adamawa jaje, muna ma jam'iyyar shi da yake wakilta a matsayin kakaki jaje, don abin da ya faru din nan ba abu ne wanda ya kamata ya faru a yanzu da ake neman zaman lafiya, kuma zaman lafiya mai dorewa ba. Wannan abu ya zo mana a matsayin abin da tayar mana da hankali, ya daga mana hankali, muna neman Allah ya kawo iyakan wannan rikici. Allah ya sa wannan shine na karshe a duk rikita da ke faruwa a jihar Adamawa da ma Nigeria baki daya. Muna fata za mu samu tasowar irin shi a cikin bacema don mu zanna, mu duba yadda za a yi a zanna lafiya tsakanin al'ummar mu. Ba abin da mutum zai maka laifi ka cire ran shi, wanda duka addinan nan duba su yarda da shi ba, mun faɗa mun kuma faɗa. Don haka mu kai hankali ne sa mu zanna mu nemi abin da zai kawo mana zaman lafiya tsakani da Allah.
Honorable Sam Zadok na mako cikin shugabannin al'umma bacema da ma ya taba rike mukamin commissioner a jihar, kuma har ila yau shine ma sakataren yaɗa labaran jami'ar adawa ta PDP a jihar Adamawa. Batun da ko jami'ar ta bakin sakataren ta Honorable Abdullahi Adamu Firin bike ma ya ce dole ne a tashi tsaye domin ko gano bakin zaren magance wannan tashi-tashi hankulan da ke faruwa.
Abun ya zo mana da gaskiya ba mu ji daɗin shi ba ko kaɗan. To wannan abu shi yasa kullum muke bayani a yi ƙoƙari a sama wannan abu ko fita. In ba haka ba, tsarkin abu da wasa, daga baya fa abun zai fita.
Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A ce mutum ba komi ne ba, ranar mutuwa to ya lalace. Ka so mutum domin ka rasa shi, kai kira bai amsa shi.
Kira ba kai mutuwa da yada haka.
Koma kila be kala bakila ba
ta moto ana yada karanga bai gida gona kana le kama.
To ga Sheikh Ibrahim, to tunda muna magana ne kan madagayi Sam Zadok, ya kamata mu kammala wannan shirin na musamman akan sa da jin ƙarin wasu daga cikin maganganun da suka tabbo a shirin nasu da ya gabata a kan bukatar samun zaman lafiya daga nan ƙarshen irin waɗannan tashi-tashi hankulan da ke ci gaba da addaban Najeriya.
Masu yin siyasa a cikin harkar rayukan mutane su daina. Ai faɗannan ba zamanin Buhari aka fara ba tsakanin Bafulatani da wani kabila. Amma a zamanin Buhari an dawo da shi siyasa, kullun kowa Fulani Fulani Fulani, tankar don taban Buhari ke rike da AK-47. Akwai wa'anda 'yan siyasa ke ba AK-47 suna shigen Fulani, suna kashe mutane, suna bata wa Fulani mu suna, suna bata wa gwamnatin tarayya suna. Wannan dole gwamnati ta ɗauki mataki, ta haɗa kai da kungiyoyi na kabilu don mu gane wa'annan mutane ina suke. Ai na baka instance ga abin da ya faɗa a faɗan Bukari an kama wasu Fulani ai. At last an same su wasu kabilu ne daga Adamawa, an kai su Abuja da kayan Fulani da bindigoginsu, sun je suna kashe mutane akan Fulani ne. Gashi yanzu a Benue an sake kamawa.
Ko za ku taka rawa kenan?
Don haka dole mu taka rawan binciken kanmu da kanmu, mu gane waye Fulani ba Fulani riga ba.
Da mu ji cuta inda take, mun ji kuma hanyar da ya kamata a magana. Wani mutum da ana yau ɗin nan da a ce yau a matsayinka na jigo a al'umman Bacema manoma a Arewa maso gabas da sansu, da wani shawara ka ba wa manoman Bacema da Lamido ne da zamu yi yanzu nan mu zo mu tafi tare?
To ba wani shawaran da zan bayar ai, domin hama Bacema da mutanensa ba su kori Fulani ba. Har wa yau ana kashe mutanen mu don ga Fulani a numan suna yawo, Bacema ba su tashi musu.
Yau da manyan ga sarakuna a ce kai a matsayin kan Najeriya mai kishin cigaba, ga wani suka faru ba wai kai a Adamawa ba, a wasu jihohin ne. Yau a ce ga zaka ba su shawara, me zaka ce musu ne? Manyan shugabanni na sarakuna da mukan
to sarakuna su tabbatar da akwai zaman lafiya tsakanin mu da ƴan uwanmu, musamman zaman lafiyar nan da ake ce su tabbatar tsakanin Fulani da waɗanda suke zama da su. Su shugabanni sarakai su yi kokari su tabbatar da zaman lafiya yadda ya kamata a tsakanin al'ummar mu, domin mu samu zama mai kyau a tsakanin mu. Sarakenmu a gaskiya suna kokari, suna kokari na bada lissafi da namu, domin sarkinmu kullum yomi yana kira meeting domin zaman lafiya, yana kira meeting. Shi yasa da zuna soma magana na ce ba mu kori Fulani ba. Wasu sun gudu ne da kansu,
wasu suna magana kan cewa dole sai an yafe wa juna. Yau da ce Bacema ko ba bace da sansu zai gaya ce ka yau ka je numan domin kai musu jawabi, ko kuma a ce yau za ku hadu, me zaka faɗa musu ne? Domin
idan na same su ga su muna zanne a yanzu haka, ga shugabannin Fulani ga na bata ina da kalamomi guda uku da zan gaya musu. Na ɗaya dai shugabannin Fulani da shugabannin Bata, ku ji tsoron Allah.
Allah shike bada shugabanci. Allah kuma ya kamar yadda hadisin Annabi ke cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iya. Dukan ku masu kiwo ne kuma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai tambaye ku yadda kuka yi kiwon ku nan. Sai in ga ya musu to ku yi kokari ku daidaita al'amarin ku. Ba bace dubawurkun ba fulata ne kowane kabila da ke karkashinka hamabata ma don Allah ka rike su daidai zaman lafiya zai tabbata sarkin fulani da babace ta ba fulata ne da janjo da mumuye da ke karkashinka ka rike su daidai zaman lafiya zai tabbata wallahi tallahi sarakunan mu suna da aiki a gaban su sun saki abin da iyayensu da kakanninsu suka rike wallahi da problem nan bai rising zuwa haka ba ai kamin Zadok yayin sarauta akwai sarki da yake numan kowane wa gari sai an zubda jini daga ran da Zadok yayin sarauta har ya mutu bayan samani an experience wani zubda jini ba kuma kariya ne ko gaskiya a tambayi bace man din da ya san da wannan har ya dauki mataki daga lokacin da aka kori fulani wajen nan yayin bincike da abin da ya taso nan da bai taso sai ya ba fulani laifin shi ya danne su ya musu hukunci daidai yawa
kaje abin da ya faɗa me zaka ci ka abin da ya faɗa
bari inje sarkin mu bai da laifi a cikin maganan so na san kokarin da yayi ba ku taba ji ya fito yace a ji ya kisa ba ba ku taba ya kun ji ya fito ya wani kalman da zai tayar da hankalin jama'a ba
ni abin da zan ce mishi ba mu mai da hankali mu ba haka iyayen mu suka zanna ba shugabanci na gari
zan ce to ku koyi wani abu rayuwan shi marigayi Lamido shi wanda ya fi wannan da yake mulki mutumi ne na kirki wanda baya son tashin hankali mu koyi tarbiyyar da suka bar mana mu yi zaman lafiya
kin kafin ma zuwan janjomawa na san dai tun tarihi can zaka tada akwai wannan suke kiwo a bakin kogi aka zo kai zaman dadi da san sunan yau wani albishir zaka wawa fulani
a gaskiya ba mu kori fulani ba duka fulanin da yake son
dawa wanda ya tafi
ga fili ga doki ba mu kori fulani ko guda daya ba ko akwai fulanin da ya fito ya ce an kore shi
alufan bace ma shine ina musu albishir mutane na za su koma ba inda suka sani banda bakin binuyin nan ba yadda za a yi tarihin su ya cika ba tare da bakin binuyin nan da location na zaman su da bace ma ba lokaci yayi da za su dawo bace ma su rike su kamar yadda suka zanna da iyaye da kakanni ba a hakuri da harshe ma suna batawa gare dan adam da dan adam sannan kuma su sani abinda Allah ya kaddara ba zai kaura ba su sani kuma dukkan mu Allah zai tambaye mu abinda muka yi ranan gobe kiyama don haka mu kiyaye gaba
haka ne to nan muka zo ƙarshen wannan shirin ne yanzu kuma da haka muke ƙara bayyana alhini da juyayi ga iyale da makwabta da abokan zama da abokan aiki na shi Samza Dok din muna fatar Allah ya nuna mana ƙarshen wannan tashi hankulan ya bayo kasashen namu zaman lafiya kamar yadda muka ce insha Allah a makon gobe zamu dawo mu ci gaba da muhawara kan rikicin cikin gida da ke addaba jami'ar APC a Najeriya mun barku lafiya
Mar Allah mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Haka yake wani tsohon hadimin shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai bada haɗin kai a gayyatar da aka yi masa ya bayyana gaban kwamitin da ke binciken katse London da ake zargin Rasha da yi a zaben wato shugaban ƙasa na shekara ta 2016 ba. Sam Nunberg ya shaida wa tashar MSNBC cewa ba zan bada haɗin kai ba. Menene zai sa in shafe sa'o'i 80 ina binciken wasiƙun email da nayi musayarsu da wasu a hirarraki daban-daban da yayi da kafofin watsa labarai jiya Litinin da rana. Nunberg ya bayyana binciken a matsayin bita da kulli ya kuma ce ba yana kin bada haɗin kai bane da nufin kare shugaba Trump. Ya shaida wa tashar MSNBC cewa bari mu ga abin da Mr. Mueller zai yi. Ina jin zai zama abin dariya idan ya kama ni. Ina jin zai zama abin dariya matuƙa idan suka yi tunanin kama ni. Wani faifan bidiyon farfaganda da kungiyar ta'addanci ta ISIS ta fitar ya nuna kwantan ɓauna da aka yi a Niger har aka kashe sojojin Amurka hudu bara.
To madalla da takaita tun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Grace Alheri Abdul ta yana gabatarwa sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu Thomas. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.